yin kai da ya karantar da ko ya saukar da alqur'ani ya koyar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya halicci dan adam ya daga darajar dan adam da ilimi, ya sanar da shi, ya koyar da shi, ya ilmantar da shi bayani. Ina shaidawa babu abawta da cancanta sai Allah, shi shi kadai shine al-alimu mai ilimi, al-khabiru mai bada labari kuma madaukaki tabaraka ta'ala. Ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma wanzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Ira da aminci Allah sabata gare shi da shi da sahabbansa ma'abuta ilimi da sani da kuma shari'a da wanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar tashin alkiyama, ranar hisabi. Yan uwa musulmi, ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa, kuma ku bibici Allah a cikin lamarin ku a fili da koye. Kowa ya duba alaƙarsa da Allah ya kyautata ta, alaƙarsa da mutane ya kyautata ta, kuma yi wa kansa fatan alheri game da Allah lami lafiya. Dan ribar rayuwar duniya shine ka bata lafiya ka game da Allah lafiya. Yan uwa na musulmi, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya malamai, malamai, malamai masu da'awa, malamai masu rubutu, malamai masu karantar da al'umma, su ne magadan annabawa. Mana aikin da malamai suke yi aikin annabawa ne. Da annabawa suna nan da ba malamin da zai tashi. To amma tunda yanzu Allah ya kaddara an daina turo annabi, lokacin turo annabawa ya kare, to sai Allah ya zaɓi wasu a cikin bayansa ɗaiɗaiku, sai ya ajiye su a kujera ta annabta. Yace ku je ku yi tayi, sai dai su ba su da isma, ba su da kariya, mana suna iya laifi, suna iya kuskure, amma dai su ne magana annabawa. Shi yasa malamai suke bayani cewa duk mutumin da kaga yana cutar da malamai a wannan zamani, a wannan lokaci, ko yana bata malamai, ko yana zagin malamai, ko yana la'antar malamai, ko yana yin duk abin da zai rusa harka ta ilimi da da'awa, to irin waɗannan mutane da Allah zai turo annabawa ma, to da su ne masu faɗa da annabawa. Haka malamai suka yi simbol. Da a ce annabawa ne suke zuwa, to irin wannan mutanen da suke faɗa da ilimi da malamai, to da su ne za a waye gari suke faɗa da annabawa, suke yakar annabawa. Da haka malamai su ne warasatul anbiya, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Kuma Allah ya sanya malamai su zama taurari, ana neman shiriya da su, tauraro ana gane hanya. Wa bin najmi hum yahtadun, in ji Qur'ani, akwai masu tafiya suna bin tauraro, yana nuna musu hanya a cikin duhu. Masu jiragen ruwa manya-manya a da, lokacin da babu na'urar da suke nuna hanya, da taurari suke gane hanya. Don haka Allah ya sanya malamai su zama taurari, ma'ana da su ne za a gane daidai, da su ne za a gane kuskure. Haka kuma abin yake a rubuce, ko mutane sun yadda ko ba su yadda ba, ko sun yi aiki da haka ko ba su yi aiki ba, haka sunnar Allah ta kaddara. Wanda Allah ya mai arziki yana bin malamai, yana sauraron malamai, yana jin wa'azi, yana girmama malamai, ko mai mulki, ko mai sarauta, ko mai gwamnati a hannunsa, ko wanda ya sauka, ko ma waye, to za ka ga akwai albarka a rayuwarsa. Wanda kuma bai alaka a malamai, bai san malamai, baya ga malamai kusa da shi, bai ma gamsu da su, gani yake ma yan ƙauye ne gidadawa, to haka zai kare rayuwarsa a cikin ƙauye da ƙauyenci da gidadanci da ɗimuwar kai. Yana ganin ya waye, amma kuma ba gidaje ne yana rayuwa, bai ma san me yake yi ba. Ahlul ilmi wal ma'rifa, malamai ma'abuta ilimi da sani, taurari ne a cikin al'umma. Nujumun yuhtada bihim fi dhulma'i, su ne waɗanda Allah ya tsaye da su su zama masu kare addini. Na'am, su waye masu kare addini? Al-ulama. Idan an taba addini, wanda yake fara cara ya bawa addinin Allah kariya, malami ne, aibu ne ga malami a taba addini, a cutar da addini, ya kama bakinsa ya shiru, matuƙar yana da dama da ikon yi magana. Malamai su suke kaɗewa duk ƙurar da aka kawo musulunci. Idan wani ya yi wata ɓarna, sai su kaɗe ƙurar. Idan wani ya canja addini, malamai ke zuwa su gyara ta hanyar bayani. Akwai masu ɓatar da mutane akan addini, to malaman ƙwarai su ne suke dawo da mutanen ƙwarai akan hanya ta ƙwarai. Akwai maƙiya,
wanda kullum bata sunan musulunci suke to malamai su kuma kullum bibiyar su suke su gyara abin da ke daidai kuma su bada. Allah ya bude zukata rufaffun zukata da malamai idanuwan da suka makance Allah ya mai da su masu gani ta dalilin malamai. Mutane nawa ne makafi, mutane nawa ne zukatan su a jimke a toshe ba su fahimta ba su ganewa. Inhum illa kal an'ami bal hum adall lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum kadha wa lahum kadha wa lahum ayunun la yusiruna biha wa lahum kadha la yafqahuna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Malamai su ne suke bude musu hanya su fahimtar da su. Wasu suna da kunnuwa sun kurumce amma da wa'azi da fadakarwar malamai sai su zama masu ji. Wasu idan su baya gani malamai ke mai da su masu gani. Wasu sun bata malamai ke dawo da su hanyar shari'a. Malamai su ne masu kiran wanda ya bata ya dawo kan hanya ta daidai. Allah ya bada shawara ya bada umarni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Hatta wa'azin da zasu yi Allah ya koya musu kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau kai jayayya da mutane da abin da yafi kowanne kyau. Lalle Allah shine yafi sanin waya bata daga barin hanyarsa. Malamai suna hakuri akan cutarwa dan duk wanda ya dauki wannan hanya ta koyarwa hanya ta karantawa to dole sai yayi hakuri akan cutarwa kuma dole sai an cutar da shi tunda an cutar da annabawa kai waye ba za a cutar da kai ba. An zagi annabi dole an zage ka. An ce annabi mahaukaci ne kai ma dole a ce ma mahaukaci. An yi wa annabi kage kai ma za a yi maka kage. Duk wanda ya tsaya akan gaskiya to dole sai ya shirya wa masifar da zai iya wato za ta iya tariya wato tinkararsa shi kuma ya shirya zai dauke ta. Yasa kullun ake addu'a ya Allah kai ka jarrabce mu da abin da imanin mu zai iya dauka. Lallai sun yi hakuri, lallai suna hakuri. Ai daman cewa Allah yayi annabawa ma wadanda malamai suke irin aikin su waje Allah minhum a'imma a cikin su muka sanya jagorori a'imma yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da umarninmu lamma sabaru yayin da suke hakuri. Da haka harka ce tana buƙatar hakuri, tana buƙatar kauda kai, tana buƙatar juriya, tana buƙatar dauriya. Wanda ya hakuri ya kauda kai ya juriya ya daure to shine zai samu kyakkyawan sakamako kuma Allah ya girmama shi a duniya da lahira. Allah ya samu a cikin su. Da su ne gari yake gyaruwa, da su ake shayar da gari mai ishiruwa, su ne suke bayyana hanya ta shari'a, su ne suka san misalin amfani ga bayi su malamai a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira. Wani malami ya ce al'ardu tahya idza ma asha alimuha. Ai ƙasa tana rayuwa ne idan malamin ta yana raye. Duk ƙasa a duniya tana rayuwa, ana cewa tana rayuwa mai kyau idan akwai malami yana rayuwa a wannan ƙasa. Mata yamut alimun minha aw fiha yamut tarafu. Duk lokacin da wani malami guda ya mutu a cikin wannan ƙasa cikin al'umma to wani bangare ne fa na ƙasar ya mutu ya expire. Duk lokacin da malami ɗaya ya mutu a cikin al'umma to wani ɓaram wani bangare ne na ƙasar shi ma ya mutu. Kal ardi tahya idza mal ghaythu halla biha. Kamar yadda kaga ƙasa ne tana rayuwa idan ruwan sama ya sauka akan ƙasa sai ta ƙoshi, sai ta yi yabanya, sai ayi shuka, sai ta yi kore, sai bishiyoyi su ji daɗi, sai ɗan adam ya ji daɗin damana, sai ya samu yanayi mai daɗi. Yace wa in aba'ada fi aknafiha talafu. Idan ruwa bai sauka a ƙasa ba to sai kaga asara, ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe, amfani ya lalace, fari ya sauka har ana roƙon Allah ya bada ruwa. To haka idan malami yana raye a cikin al'umma to wannan al'umma tana rayuwa mai kyau. Don haka duk inda mutanen arziki mutanen kirki suke a duniya to suna girmama malami kuma suna son malami ya rayu a cikin su kuma suna baƙin ciki yayin da suka rabu da malami daga cikin malamai. Ya ku ƴan uwana, mutuwar malami babbar musiba ce. Mutuwar malami abu ne da wato kunne baya son ya ji shi. Ana cewa malam wani ya mutu ga ba a so, labari ne da ba a san jin sa. Mutuwar malami zance ne, labari ne da yake sa idanuwa suna sheƙar da hawaye. Da mutuwar malami ne ake naɗe takaddu masu haske littattafai masu ainihin wato yalwa abubuwa na alkhairi da albarka duk malamin da ya mutu ya tafi yana tafiya da abubuwan alkhairi masu tarin yawa alal aqalli waɗanda suke kusa da shi suke amfanuwa da ilimin sa da karatun sa da taujihin sa da samuwar sama a cikin al'ummar wata kariya ne dan wata tsiyar ba za a yi ta ba idan an san malam wani yana nan yana rayi a wuri kaza amma yana mutuwa to makarnata sun samu dama idan yana zaune a unguwa ne yana fadakarwa yana wa'azi sai a ce to ai wani yanzu baya nan zamu koma mu ci gaba da aikata barna wallahi shaydanu na aljanu da suke rayuwa a unguwa da malami ya mutu murna suke saboda me wani bawan Allah min ahlil khairi wad'awati ila alkhairi ya mutu dan haka sharri zai yadu kamar yadda shaydanun mutane ma suna farin ciki suna murna suna jin dadi idan wani malami na alkhairi mai kira zuwa ga hana barnar da suke yi sai ga suna farin ciki saboda yau an toshe ko an tsallake musu wata dama an bar musu wata dama da suke so su dabba ga cikin mutane tafiyar malami mutuwar malami wato wani karaya ne da ba a iya daura shi ka san karaya in mutum ya kare aka daura shi da dama amma in mutum ya kare karayar da anyi a daura shi yake daurawa to haka zai mutu da cikin damuwa koda Allah ya bashi nisan kwana to mutuwar malami karaya ne kuma karayar da bata daurawa ayi a daura ta a ku rubuta ku aje malam duk inda malami ya mutu duk inda wani malami ya mutu a iyayen da yake inda yake rayuwa da wahala a samu gidansa cikin almajiransa cikin yayansa cikin masu dazuwa dole sai ya tafi da wani abin da ba mai iya yin bashi ba Ibn Abbas lokacin da ya mutu aka je aka binne sa bai suka ce dufina al-yawm ilmun kathir yau an binne ilimi mai yawa wanda har ya mutu wasu daga cikin ilmansa wallahi tallahi babu ba wanda ya iya yi himmarsa da kokarinsa babu yanzu mu a nan masallacin Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala wannan masallaci tun ranar da Malam Jafar ya rasu Allah ya masa rahama wallahi har yau akwai darussan da yake ba iya ci gaba da yi ba ni na san akwai masallatan da yana zuwa yana karatu a garin nan wallahi tun da ya rasu wallahi ba a ci gaba da karatun ba an yi duk abin da za a dauka a rirrike akwai wasu abubuwa da yake ba iya yi ba kunun an haƙura ba za a iya yi ba kawai ba wanda zai iya yi batta wasu abubuwa na daban tsakaninsa da ɗaliban ilimi tarbiyyantar ɗalibai ɗora su akan karatu da jarunta da tsayawa akan manufa ina ya tafi da kayan shi to ba shi kaɗai ba duk inda wani malami ya rasu ku rubuta ku aji shi yasa malamai suka ce ayar mutuwar malami ayar duniya ce take rashi ai baya take yi ai ha manzo Allah da ya bar duniya duk wanda suka gaje shi ba wanda yayi shi yayi shine babban malami yayi baya shi sai dai a kwatanta to haka ake ta hakuri kuma wani abu ne da ba a iya manta shi mutuwar malami wallahi ba a iya manta shi malam wani ya mutu an binne shi daraja aka sa karatun sa sai ka tuno da shi ka ji ciwo shi yasa malamai suka ce wannan wata karaya ce rushewa ce ga al'umma sai dai abinda Allah ya ga dama ya bari ya ku mutane malami yana da matsayi a cikin al'ummarsa daka dole ne musulmi mu nuna damuwarmu da bacin rai da kukanmu zuwa ga Allah mahaliccin mu cewa mun rasa uba mun rasa jagora mun rasa ilimi mun rasa tarbiya mun rasa karantawa koda wani zai kwatanta amma ba irin na bakinsa ba gogewar ba irin tasa ba fasahar ba irin nashi ba juriyar da dauriyar ba irin nasa ba haka suke tafiya malamai kuma ana cikin son su ku kula da wannan ana cikin tsakiyar son mutum ana cikin amfanuwa da shi but sai Allah ya dauke shi ba wanda Allah yake masa wannan galibin in ba malamai ba kadan ne a cikin suke yin dogon ciwo da za a dade ana cewa ai wane ya shekara kaza baya iya karatu wallahi galibin su malam suna cikin ilmantarwa da da'awar su yayi wa'azi yau ko yayi juma'a yau wallahi malam sai ka ji an ce gobe ya mutu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Shi sa malamai suka ce mutuwar malami wani labari ne da kunne bai so ya ji, saboda musuwar su ba wai mutuwar gangan jikin bane, ba wai rasa gangan jikin bane, a'a sakon da yake dauke da shi, wahayin da yake sharhi, bincike da yake yi, hana kansa bacci da yake yana nemo matsala da zai koya wa mutane, fatawa ba wani malami mai da'awa da yake ya shahara yana da'awa, fatawa kadai ta ishe shi rashin bacci wallahi. Ba zai irguma ne iya adadin da malamai suke amsawa, fatawar da malamai suke aika, shi yasa aiki dai wa al'umma dai da wahala ka samu mai aiki wa al'umma ya gajiyar da kwakwalwarsa da gangan jikinsa rashin bacci irin malamin addini wallahi. Kuma a kyauta ba albashi ake biyansa, ba salari, gwamnati bata sa shi a cikin lissafin wanda za ta biya shi kuɗi saboda yana koyar da mutane, yana karantar da mutane ba. Karab kacab malaman ƙasar nan, sai dai a ba wa mutum albashi idan yana wani aikin a gwamnati, amma ba wai idan yana taimakon mutane ba. Amma mai sharar bakin titi yana da albashi, amma mai koyar da mutane, mai dawa su amfanin malamai, in hankali ya tashi a neme su a ce ku yi addu'a, ku sa a yi addu'a, ku ce a yi shiru, ku ce a daina. Amma roman duniya a taimaki rayuwarsu, a taimaki iliminsu, a taimaki gidansu, a taimaki 'ya'yansu, aiki a sama wa ɗansu ya yi aiki ya je ya nemo abin da zai ciyar da su, wallahi ba a yi malam sai kaɗan wanda ba a rasa ba. Don haka aiki ne na Allah tsantsa, kuma duk malamin da ka gani yana rayuwa ne a karan kanshi gurin. Kar ka ɗauka ko akwai wanda yake ɗaukan nauyin shi, ko ya bashi motar da zai hau, ko gidan da zai zauna, ko asibitin iyalinsa, ko kuɗin makarantar 'ya'yanshi, ko ciwonsa, ko rashinsa, ko kaza. Galibin su ma da suke mutuwa wallahi binciken ya tabbatar da uban bashi suke mutuwa a kanshi. Waɗannan mutane bayan Allah ne da ya kamata a yaba musu malamai, a gode musu akan ƙoƙarin da suke. Don haka mutuwar malami ba mutuwar gangan jikin shi bane, a'a wato turasun nubuwwa, gado da annabta, gadon annabta da annabi ya tafi ya bari, shi ne ya tafi yayi yaɗadawa, karantarwa, saƙon annabi ne ya tafi yayi. Don haka malamai magada ne na annabawa. Shi yasa mutuwar malami ba a iya canja shi wai da dukiya, wai wani malami ya mutu don a lallashi mutane a ba da kuɗi, a'a wata kadara, a'a wani kaya, a'a dinare, a'a azurfa, a'a. Mutuwar malami musiba ne alal islami wal muslimin, musiba ne akan musulunci da musulmi gabaki ɗaya. Ba yanda za a iya canja shi a maye shi, sai dai in Allah ya yassare ya tashi wasu da za su kwatanta a bayansa, su ci gaba da da'awa, su dora, sa dan yayewa mutane radadi da zafi da ciwo na rashin wannan uba, na rashin wannan malami da ya tafi ya bar su suna cikin tsananin sansa. Da yawa cikin malamai sun mutu a duniya, malaman gaskiya, malaman Allah, malamai masu bawa addinin Allah kariya, wanda in an ce musulunci kule za su ce cas, duk wanda ya taba addini wallahi sai sun masa magana. Da yawa sun mutu malam, da yawa sun tafi malam, ba wai dan sun shirya ba, ba wai dan sun san za su tafi ba, suna cikin aikin suke tafiya. Waɗanda a cikinsu akwai makaranta Qur'ani, sun san Al-Qur'ani ɗakansa da wajensa baiwa, amma ina an binne su sun tafi da Qur'aninsu. Akwai fuqaha'u, masana fiqhu, masana addini fahimta tasa, akwai malaman aqida, akwai malaman nahwu, akwai malaman lugha, akwai malaman balaga, akwai malaman kaza 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 kaza. Malam mutuwa suke ce ana ta nadewa, ana binnewa. Abdullahi dan Amr dan Az suke cewa naji annabi yana cewa lalle shi Allah baya karban ilimi daga hannun mutane ta hanyar waya ya fisge ilimin intiza'an, la, Allah yana kwace ilimi ne a wajen mutane, karbe ilimi a wajen mutane, bi qabdil ulama, da karban malamai, da mutuwar malamai. Manzo Allah ya ce har za a zo ana ta dauki malami ya mutu abun ne a ta damuwa, a dauki malami ya mutu abun ne a ta damuwa, a dauki malami ya mutu abun ne a ta damuwa, har sai za a zo duniya ba wani malami masani sai jahilai su za su saura a bayan kasa kur ittakhadha an-nasu ruhusan juhala mutane za su riki jagorori jahilai su hau kujeru da ilimi ba ilimin su ke bada fatawa akan bata manzo Allah yace su bata su batar da wasu to wannan yana cikin masifar mutuwar malami ya mutu ya bar wani ramin da ba za a iya toshe shi ba ko kuma wani yazo ya shiga rigar malinta din bai cancanta ba ya bata ya batar da wasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwar malami sababun ne li fasadin nuzumi lalacewar tsare-tsare da yawa watakila tsare-tsaren makarantar shi watakila tsare-tsaren masallacin sa watakila tsare-tsaren da'awa watakila focus tunanin shi hangen nesan sa ya dauko tsarin abubuwa da yawa Allah ya baro kan sani da yana shekara 10 nan gaba 20 da Allah ya san me zai yi daka in malami ya mutu to wannan tsare-tsaren duk sun mutu don wata basirar tana kokolwarsa ne a cikin basirarsa yake rike da ita halakar al'umma wasu da yawa suna halaka an wani ya mutu malami saboda mai shiryar da su mai fadakar da su ya tafi da yawa wallahi malam wasu suna samun iltizam ne saboda suna kusa da malam wani yana da alaka da su amma yana tafiya shekaru 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 sai ga sun canja sun tashi ma daga layin talibtar ilimi sun koma wani abu kaushe wani imani mutuwar malami haka kuma nikima fushin Allah da azaba ta kan iya sauka akan mutane a wasu wurare yayin da malami ya kauce mutane suka kama ta'adi da barna duniya tana rayuwa ne da rayuwar malami kamar yadda duniya tana rushewa ne idan malami ya mutu ya tafi ka sani cewa babu wata masiba marraziyatu faqdu malin wala shatun wala tamutu wala ba'in ba wai masifa shine ka rasa dukiya gobara da karewar kudi ba shine masifa ba ko mutuwar dabbobinka ko mutuwar raqumanka yace walakin raziya faqdu hurrin yamutu bi mautihi basharun kaseer mutuwar rasa mutun daya wanda mutuwarsa da yawa mutane sun mutu ko da suna raye suna tafiya a bayan kasa akwai malamin da in ya mutu da yawa mutane sun mutu saboda hasken da yake bayarwa alherin da yake kai taimako kawai da yake bayarwa lokaci bayan lokaci babu wani malami cikin malamai insha Allah mai da'awa mai karantar kafaci akwai wata al'umma da yake taimaka masa da ba sani ba ko a cikin unguwa ko marayu ko dangi ko daliban ilimi ko da haka da ya mutu wannan tallafi da agaji da suke samu kalas wasu ma ba a gane suna bada tallafin da taimakon sai bayan sun mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abu Darda yake cewa ya naga malaman ku suna ta tafiya jahilan cikin ku ba sa zuwa makaranta yanzu ku aike mutuwa malamai suna mutuwa ba za ku tafi makaranta ku karo ilimi ba ba za ku ji zafi an rasa malam wane da wane ba ku yi zuciya ku tafi karatu ba wanda bai hadace Qur'ani ba ya je ya hadace wanda bai je makaranta addini ba ya je malam wane ya mutu mun binne malam wane ya mutu mun binne malam wane ya mutu mun binne mun yada mun binne mun yada mun binne to mutun nawa suka yi zuciyar za su zama irin malam wane a yau da malam wane ya mutu Abu Darda yace mali arakum ulama'ukum yazabun wa juhalukum la yata'lamun ya naga malaman ku suna mutuwa suna tafiya amma jahilan cikin ku ba sa neman ilimi ba sa zuwa makaranta kici ta'allamu qabla an yurfa alayn mutane ku je ku nemi ilimi ku karatu kafin a dauke ilimi ba yace raful ilm dhahabul ulama dauke ilimin nan fa mutum malami ba shine dauke ilimin annabi ya faɗa ba za a dauke ilimi fa wannan karatu wannan ilimi wannan fadakarwar fa za fa a dauke ta a ƙarshen zamani mutuwar malami tafiyar ilimi ne fa inji Abu Darda Ibnu Abbas yake cewa shin kun san menene dhahabul ilmi tafiyar ilimi suka ce a sai ce dhahabul ulama dhahabul ilm dhahabul ulama tafiyar ilimi dauke ilimi mutuwar malamai ya sake cewa malami bai zai gushe ba a cikin al'umma yana mutuwa face wallahi sai an samu wata kofa ta gaskiya da za a rushe ta ko yaya in dai malami ya mutu to in Allah ya sa da wasu mabarnata sai sun samu wata kafa da malamin nan ya toshe yanzu baya nan ya tafi sai sun zo sun ci gaba da yada wannan barnata alherin da yake isarwa da fadakarwar da yake da da'awar da yake yi in ya mutu sai wasu sun yi amfani da wannan dama shedanu cikin mutane da aljanu sai sun shigar da sharri a cikin mutane inda Ibn Abbas yace hatta jahilai su yawaita mutuwar malami yawan jahilai mutuwar malami karuwar jahilai mutuwar malamai yaduwar jahilci a cikin al'umma ba sai an koyar da mutane za su ilimi ba to ba sai an samu mai koya musu ba to wancan ya mutu an binne shi wancan ma ya mutu an binne shi kuma ba a samu wanda za su kafe gurbin sa ba jahilci sai ya waita mutanen banza sai su yi ta murna matukar mutane suna rayuwa akan jahilci to sai abin da ka gani kuma wal iyadu billah da ka samuwar malamai a cikin al'umma kore jahilci ne da kore mabarnata da masu halakar da mutane su ne suke tsarawa mutane rayuwarsu ta duniya da lahirarsu suna dabbin hayatin mutane mutum zai zo ya bi hanya ta halaka sai a hada shi da malami sai ga ya dau sai suna amfani da manhaji tsayayye malamai su ne suke bin magabatansu sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina yuwasiluna al-masira suna ci gaba da dorawa akan abin da annabi ya tabi ya bari da sahabbai akan abin da Allah yake so a rayuwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake awalam yarau anna nati al-arda nanqusuha min atrafiha yanzu mutane basu gani ba muna zuwa wa kasa muna tauye ta gefenta Ibn Abbas yace mutuwar malamai Allah yake nufi ko ba kwa gani Allah yana ta rage kasa Allah yana ta tauye kasa Abdullahi dan Abbas malamin tafsiri yace abinda Allah yake nufi da nanqusuha min atrafiha da sauran malaman tafsiri suke ce ai mautul ulama Allah yana ku ba ku gani malamai suna ta mutuwa muna ta rage kasa hankalinku bai tashi ba ku dawo muku shiri ba la ilaha illa Allah yace kharabuha bi mautul ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahli alkhair minha haka mujahid ma ya fada Allah ya masa rahama idan malami ya mutu ilimi ya ragu jahilci ya karu sababin batan mutane ya dade yalwata nisantar mutane daga gaskiya ta dade faɗada Abdullahi dan Amr dan As ya mana bayanin wannan kamar yadda muka karanta hadisin a baya ɗan uwana musulmi a cikin wannan sati Allah ya dade jarabtan mu da mutuwar daya daga cikin jigogi jagorori iyaye malamai masu da'awa babban malami mai tsoron Allah mai ikhlasi muna kyauta masa zato Allah ya dauki ransa a shekaran jiya Laraba aka yi masa sallajir jiya shine Sheikh Abubakar Giro Argungun ana fadan sunan sa ka san shi ba sai an yi sharhin waye shi ba kwazam yana cikin rayuwarsa Allah ya dauke shi da magariba yau yayi karatu washe gari da yamma ya rasu har fatawa har tambaya an masa ya zauna a kujera yayi tafsirin alqur'ani in wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa malamai suna da juriya da ciwon a jikin sa amma zai ta fada ya ta wa'azi kai baka san yana da ciwon ba wata kila ma maganin sa ya kare baka sani ba haka zai je a karasa da addu'a gobe kuma a dada fitowa galiban malamai da ciwuka a jikin su da larurori a jikin su amma haka suke dawa ga shaida mutumin da yake da ciwon zuciya amma da dai rana ɗaya bai ki yin karatu ba bai ki tafiya wa'azi ba juma'a da ta wuce rana ita yana nan Kano ga dibawa Allah an bude masallacin juma'a na ahlus sunna a rano da rano ya gina Allah saka masa alkhairi da Sheikh Abubakar Giro Argungun juma'a da ta wuce yana cikin tarin malaman da suka zo aka gayyace su ya bude wannan masallaci duba malam kwana-kwanan ne ya je Niger ya yi wa'azi daman Niger kan kamar gida ne ko ina a Niger iya cikin malaman da suka yada sunna a Niger da yada da'awa a Niger bini-bini zai buga tafi Niger na je Niger suke ga mu suka ce ai mu malam baya noti sai kike zuwa ba sai da noti ba kawai da ya tashi kawai shiga yana zuwa za a sana ce malam ya zo a kafa munbari kawai shi kada yake da wannan ba wani dogon protocol shiga ya fita shiga ya fita wannan ma'aikatan hanya sun sani duk musulmin Niger sun san Sheikh Abubakar Giro irin gudunmuwar da ya fara a kasar Niger ya ji ciwo ya ji zafi yanayin da kasar Niger ta shiga a yau yayi magana yayi amma gashi Allah ya dauki ransa bai ga warware wannan matsala ba haka duk kasashen Côte d'Ivoire Ghana Cameroon Chad duka ba inda bai je yayi tawazi yana karantawa ba kuma a hakan fa in kazo kuma argungun din in kazo birnin Kebbin kuma akwai majalisai na karatu da ake bai da wani aiki bai da wani abin da yake a rayuwa sai koyarwa Allah kada yake daukar nauyin ya ciyar da shi ya shayar da shi ya kula mai da iyalinsa da'awa ita ce a gaban shi daga ganin su in kaga ya sa rawanin nan yana tafiya ko ana raka shi daga ganin yanayin cikin mallan ka san bai da lafiya juriya ce kullum sau nawa yake daukar loudspeaker yana wa'azi ko na kasa ko na jiha ko na kaza ana cikin tsakiyar wa'azin ana son ya ci gaba da wa'azin kuma lokaci ma bai yi ba kawai sai ya ce ya kulu kauli hada wa sakirullahi alaihi wa lakum wannan dabi'ar sa ne ku duba kasuskan sa za ku ga kun san me yake zai da shi zafin ciwon ne sai ya sauka sai ya je ya zauna a ta mai fifita a bashi ruwa ya sha a hakan kuma in gobe an ga ya ci wa'azi wallahi sai ya yi in aikin hajji ni na cikin mutane suna son zuwa aikin hajji akwai shekarar da aka zo ko fasfo din sa ya bata ko meye da aka samu matsaloli din yace ya ji zafi kwarai saboda aikin alherin da yake aikin hajji ko bana in an je ba a zama tun a jirgi ake da'awa kuma ya saka uniform na alhazai yakan saka kayan agaji yayi wazi ba abin da bai yi ba a ce abin da aka nuna mana muka gani karantar da yara yanzu da ana ta yadawa sai ya zauna a gida yara ɗan shekara 6 da 7 kuma yana koya musu karatu ce kai kai karatu talbiyantar yan agaji ya saka kayan yan agaji ya je ai fareti da shi ko kwanan nan ana nuna wani hoton sa ya shigo cikin agaji da gudu suka shigo wani guri shi ma da gudu ba lafiya ba wannan wani irin mutum ne wannan bawan Allah ba a gane alherin mutum wani lokacin sai ya mutu ga tawadu ga kankan da kai mu inda yanzu irin ƴaƴan sa ne mu amma wallahi sau da yawa mallam ni din nan nashi mun sha waya da shi kira ni irin yadda zaka je na mu magana wato har kunya nake ji wallahi last magana da muka yi da shi gayyata ta yi wa'azi kabi yace mallam yace doctor yace abdullah duka sai da faɗa nace akar maka Allah yace musulmin birnin Kabi suna son ka suna neman ka don haka ina gayyata ka akwai wani wa'azin da muka je muka yi zamu tawaye ce to ka sani fa in ka tafi za ka dawo subhanallah kuma duk inda aka kira shi aka ce taho yanzu ka duba hadarin hanyar daga nan zuwa birnin Kabi duba hadarin hanya at least alƙalli kafin ka je daga birnin Kabi zuwa nan kai awa 10 amma mutumin nan ya sha dako hanya ya tafi Kaduna ya je jigawa ya je kaza ya je kaza ba za mu yi irga ayyukan alherin wannan malami na karantawa ba ban yi muku magana abin da ya shafi so a hada kai yana son musulmi su hada kai a cikin malaman ahlus sunna yana cikin wanda yafi damuwa akan kar a samu rabuwar kai duk inda aka samu rikici Sheikh Abubakar Giro a wani gungu ake turawa ya je ta magana ya ta fada da tijo ne shi yace baya so hatta rabuwar da kungiyar izala ta yace ina jin ciwo ina bakin ciki yace ban san rabuwar kan nan haka ya mutu da wannan bakin cikin baya so kuma ko rikici aka samu na kungiya ko wata masallaci ko na bu shi din ne dai abun fa bai zai yarbu ba Allah ya dauki ran shi yana cikin manyan manyan malamai da suka karar da rayuwar su akan ilimi da ilmantarwa da da'awa da fatawa da alƙalanci sulhu na aure in ka je babin matan aure da iyalai rikici malamin nan fa baya zama fa gidansu kullum mutane fa waya kullum dare da rana aikin kenan a hakan kuma zai lallabo ya fito ya zo masallaci a ta karanta masa alqur'ani kuma ba zan ga yabo wani abu da ku sani ba idan sa fa yana da matsala baya gani sosai ya bude littafi ya iya karantawa haka take ai an dade so duk karatukan da kuka je yana yi fa abinda aka haddace ne aka rike da sau da yawa za ku yana darasi a masallaci ba littafi a gaban shi saboda ba zai ma iya budewa ya karanta shi kai tsaye ba saboda matsalar idan ko tafiya yake za ku ana dan rike hannunsa baya gani sosai saboda ya samu matsala ta ido amma bai daina da'awar ba bai daina karantarwa ba irin wannan himma ce aliya da ya kamata gaskiya mu yi koyi da ita kwarai da gaske musamman ɗaliban ilimi ga tsayawa tsayin da ka duk lokacin da wata masifa ta taso to su ake tunkara kuma za su yi bayani ko a gwamnati ko a ɗaiɗaikun mutane ko wani babban mutum ko ba mu ce baya kuskure ba yana iya kuskure yana iya daidai kamar yadda kowannan adam yana iya kuskure yana iya yin daidai ba magana akan umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna harkar islamiya shine harkar yara kanana shine matan aure makota shine kaza masha Allah tabarakallah a haka din nan bai lafiyar nan wallahi kwaliki yake ga mace malam akwai yara na samadi da nake so a taimaka mu a tura mu su kasar waje su je Egypt su yi karatu wani ya shiga Azhar yayi karatu wani ya je kaza yayi karatu wallahi ni da shi malam yace zan bugo maka waya in na koma gida a hakan shi gani yake yi ya kamata a ƙara ilimi a ƙara karatu rahimahullah rahmatan wasi'a ya ku yan uwana daga ƙarshe malamai suna bayani cewa mutuwar malamai alama ne na tashi al-iyama duk lokacin da malam wani ya mutu kaza to alama kiyama yanzu satin can da ya wuce muka samu mafaja unexpected wani abu da ya faru na mutuwar ɗaya daga cikin malamai a nan Kano shine dan uwan Abu Sumayya malam kabiri rijalim malami mahaddacin alqur'ani limami jagora mai da'awa mai koyarwa dab rana ita yau ana cikin sallar juma'a an kabbara ana sallah fa iya tsaye ya fadi ya mutu amma ka je ka ga daliban da ya mutu ya bari shine aka ce muku in malami ya mutu ba yana barin gurbi wallahi abinda malam kabiru rijalim Abu Sumayya yake ina tabbatar muku ba lalle a samu wanda za su je su dora ba matan aure dalibai hudubobi da yake a masallacin juma'a ba ɗaya ba biyu ba ga iyali ya mutu ya bari ga kananan yara ga waye ga daukan nauyin iyalin shi wa zai masa to in kun ga malami ya mutu wane ya mutu to ku sani cewa duniya fa ta kusa tattarewa kamar yadda Allah ya ce nan kuswa min atrafiya muna rage duniya to matsayi ta Allah ke yana da rage ta suna mutuwa yana karshen abinda duniya za ta kare gare shi shine ya zama babu malamai sai dai jahilai su yi ta batar da mutane su yi ta halakar da su hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari daga Anas ibn Malik yace ko kuna so na baku labari abinda annabi ya gaya mu ba wani dan adam da yasa ya gaya muku wannan hadisi in ba ni ba dan ni ne kadai na ji shi a wajensa naji annabi yana cewa yana cikin alamar tashi alkiyama an yurfa al-ail alamar kiyama ta kusa tashi in baka sani ba Allah yana dauke ilimi wa yaksura al-jahlu jahilci zai yawaita wa yaksura az-zina zina za ta yi yawa a cikin al'umma ba sai na muku sharhi da bayani ba wa yaksura shurbul khamr shan giya zai yawaita yau ga gidajen giya da kantunan giya da shagunan giya a garuruka da jihohin musulmi da sunan yanci kafiri fasiki fajiri yazo garin musulmi ya bude gida na giya da shagon giya musulmi ya bashi hayan giya hayan gida ya zuba giya ko anan sa baya ji galibin gidajen da ake sayar da giyoyi anan a sabon gari anan garin galibin masu gidajen musulmi ne alaji ne kuna tare da shi yana hawa mota mai tsada ana bashi miliyan kaza ya bada shagon sa haya ana zuba giya wani kuma sayar musu gurin yake su gina shi bene da bene giya ta zama halal a cikin mutane yau a bude ta a kasa ta kamar yadda ake sayar da ruwan sanyi da lemon zaki gashi nan a garuruka musulmi wace jiha ce ba a sayar da giya ko a fili ko a boye yawaitan sayar da giya a cikin mutane ha alama ne in tashi alkiyama wai kullu rijal mazaje za su yi kadan gashi nan ba sai na muku bayani ba yau mata ga su nan barkate mata kowa a gidansa bila adadin ƴaƴansa bila adadin in za a haihu mace bila adadin gashi nan masu tarin yawa manzo Allah ya ce har sai an wayi gari ya zama mutum daya yana rike da mace guda 50 mace 50 za a zo wallahi tsakanin matarsa da ƴaƴansa mata da ƴaƴan kannansa mata da ƴaƴan yayyansa da suka mutu ƴan mata zawarawa mata a gida barkate bila adadin a ƙarƙashin mutum ɗaya wannan alama ta shin kiyama ne to daga ƙarshe Allah ya jarabe mu da mutuwar malamai suna ta mutuwa muna musu addu'a Allah ya yafe musu mu shafa wa kanmu ruwan sanyi Allah ba mu kyakkyawan cikawa to menene makomar malaman mu bayan sun mutu mu gaya kanmu gaskiya akwai sakaci da ake samu daga mabiya malamin da ya kare rayuwarsa ana amfanuwa da shi dare da rana in ka bude radio shine television shine waya shine ina da shine rayuwarsa ta kare gaba daya amma wallahi in aka baka labarin
yanda gidajen wasu malamai suke komawa bayan sun mutu labarin bai da dadi. Muji tsoron Allah.
Duk malamin da ya rayu a cikin al'umma ya taimaka mutane, ya kamata a masa karamci bayan ya mutu. In ba a taimake shi yana rayuwa to bayan ya mutu a kula mai da iyalin shi. Akwai malamin da ya mutu, wallahi alazimu a shekarar da ya mutu kudin hayansa ya kusa karewa. Bayan ya mutu an binne shi da dan wata ɗaya wata biyu aka zo aka ba da notice aka ce su fita. Ba inda ba su bi ba suna bi a taimaka musu. Ba wanda ya taimaka musu. Sai dai a ce yawa a ce iyalan malam fa za a tashe su. Jama'a kar fa a yabin kunya. Kai in taƙaice muku akwai wallahi wanda aka ma tashe su. Laifin su uban su ya mutu, malamin su ya mutu. Ina almajiran da ya koyar? Ina wa'azin sa? Ina da'awar sa? Ba wafa'i, ba mutunci, ba kyautatawa, babu sani ya kamata, ba masu tunani, ba a yi wani kwamiti ba a samu wasu a ce duka iyalinsa mutum nawa ne, matan shi nawa ne, a kula da makarantarsu, a kula da rayuwarsu, a kula da kaza. Da yawa akwai malaman da suke mutuwa ko gidan zama ba su da shi. Ku yi hakuri mu faɗi gaskiya, gida da mutum zai zauna wallahi bai da shi, gaba ɗaya rayuwarsa ya ƙare a gidan haya ne. Idan ya mutu iyalinsa sun kai mutum 30-40 sai a baza su su watse. Wannan ta tafi gidan ubanta, wannan yayi an kai su gari kaza, wannan babu gida ɗaya da za a je gidan iyalin malami a ce yau aje a same shi. Akwai wanda ma da ya mutu ma iyalin gidan suka raba gida biyu, suka sa rabi haya don samu abin da za su ci. Akwai wanda ma da ya mutu ma toye ko sai suka soma yi a bakin titi. Amma kuma almajiran suna nan, har yau aka sa hotonsa a talabijin za a ce Allahu akbar. A waya za a ce Allah ji dan malam, amma ina iyalansa? Waye yau yake kula da iyalan malamai? Tunda kun ji falalan malamai, kun ji musibar mutuwar malamai, waye yake kula da su yau bayan sun mutu? Auren su fa, a auri matar malami idan ya mutu sai a ce yayanta nawa? Ai biyar ne. A'a, ba za a aura ba saboda tana da yaya da yawa. Wa zai kula da ita? Kowa yana gudun kare ya dauki nauyi. Wanda wannan yayan yaya ne, ba ordinary yaya ba, yayan malami na ne. Ya kamata a aure ta don a taimaka mata, a rufa mata asiri. Wurin zama yana gagaran wasu, ya da da'awarsa uwa uba. In ba sa'a ba malami yana mutuwa, da'awarsa ta mutu, sai abinda Allah ya dauka. Shin suwaye za su yi zuciya su rubuce littafin da malami ya fassara? Suwaye za su ɗebi fatawoyin wannan malami su yaɗa don ya rinka samun lada? Suwa za su buɗe masa wani website na yaɗa da'awarsa don bayan ya riga ya mutu? Wallahi daga ƙarshe in ba sa'a ba sai dai a bar shi da ɗanka, wani babban ɗanka ne mai kishi, shi zai dauka yana sayan data yana yaɗa, amma wallahi duk almajirai sun gudu. To wannan shine kaɗan daga cikin halin da ƴaƴan malamai da iyalin malamai suke samun kansu, wasu daga cikinsu bayan sun mutu. Wannan kuma sako ne gare ni da ku, mu rufa kanmu asiri, mu gaya kanmu gaskiya, ba nuna damuwar malam wani ya mutu, malam wani ya mutu ba, amma me muka shirya wa iyalinsa bayan ya bar duniya? Mutum ya kare rayuwarsa, yana maka hidima, ya koyar da kai, ya koyar da ƴarka, ya koyar da matarka, ya koyar da makocinka, ya koyar da babanka, ya koyar da kaza, komai naka ya koyar da kai, kullum yana maka karatu, yana maka da'awa. Amma yau ya mutu iyalinsa sun tozarta a hannunka? A haka za ka je ka ga Allah? A haka za ka haɗu da Ubangiji? La! Allah ya kiyaye mu, Allah ya gyara mana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin wa qum ila salatikum yarhamukumullah.